Waɗannan jami'ai su kimanin 54 matasa ne da suka ci jarabawar da hukumomi suka tsara a shekarar 2020 da nufin samarwa ma'aikatar Duwan ko Custom ƙwararrun da suka karanci fannin shari'a da na tattalin arziki da sha'anin haraji, waɗanda aka kai su makarantar manyan sojoji wato SFOFAN, inda suka shafa watanni uku suna ɗaukar horo. Sai da yau fiye da shekara guda bayan haka, shigar da su sahun ma'aikata ya faskara. Mafari suka yi zaman dirshan a harabar ma'aikatar kuɗi ta ƙasa, wato Minister de Finance, don tayar da mahukunta daga barci, kamar yadda ɗaya daga cikin jagororinsu Bukar Mustapha ya bayyana wa manema labarai.
Doka ta Duwan ta Nijar cewa ta yi bayan horo na wata uku na soji ya kamata kowa a tura shi wajen aikin shi. Tun bara in kuna tare cikin watan Ogi muka yi da horon soji a babban makaranta ta Ifofan. To amma har yau bayan shekara da wasu watanni ga mun muna zamanin gida.
A baya hukumomi sun yi yunkurin soke jarabawar da a yayin ta waɗannan matasa suka yi nasara saboda zargin cuwa-cuwa, sai dai kotun raba gardama wato Conseil d'Etat ta ce ba ƙamshin gaskiya a wannan zargi, saboda haka ta umarci a ba su damar kama aiki. Madam Barkisa Ibrahim Isa na daga cikin matan da wannan al'amari ya shafa.
Ai kuma ita ƙasa da doka take aiki ko? Ai dole ne ita wannan doka yadda mushe haƙi ga ƙasa. Ƙasa na da haƙi akan mu ko? Muna da haƙi ga ƙasa, ƙasa ita ma tana da haƙi akan mu. Conseil d'Etat da kanta ta yanke shari'a ta ba da gaskiya. Ta ce ai muna da gaskiya a samu cikin haƙi. Har aka ɗauki kuɗi miliyoyi cikin kuɗin ƴan ƙasa aka kai aka mun horo. Kuma ai bai kamata ba a ce an bar mu a haka.
A washegarin hukuncin alƙalin kotun ta Conseil d'Etat, shugaban ƙasa ya ba jami'ai umarnin yin biyayya ga matakin kotun.
Shugaban ƙasa shi ne shugaban kowa da kowa, na san da abin in ya kai ga kunnuwan shi shi ba mutum ne mai wasa ba, zai ɗauki matakai.
Mun nemi jin ta bakin magatakardar ma'aikatar ministan kuɗi, sai dai an sanar da mu cewa shi da mataimakinsa suna halartar wani taro a majalisar rokokin ƙasa da yake bayyana ra'ayinsa a game da ƙiƙakar da ke tattare da shirin shigar da waɗannan matasa a sahun ma'aikatan Duwan. Jami'in fafutuka na gamayyar ƙungiyar fararen kula na FSCN Abdulhashi Idi ya nuna takaici akan yadda ɗabi'ar bijirewa umarnin kotu ke ƙoƙarin samun gindin zama a Nijar.
Ba mutunta shari'a ba. Babu demokarasiya a ƙasar nan, ana cin zarafin 'yan ƙasa, babu gaskiya. Shi yanzu shugaban ƙasa yana kallo, shi minista ɗin na finance yana abin da ya so, ba a taka mai burki.
Jarabawar neman aiki ko ta neman diploma ko ta neman shiga ajin gaba a makarantu, abubuwa ne da a 'yan shekarun nan ke gudana cikin yanayin dambarwa a nan Nijar, lamarin da ya sa gwamnatin kasar ta shigar da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya a sahun masu kula da tsare-tsaren dukkan jarabawar da za a gudanar da sunan hukuma. Sai dai da alama wannan mataki na fuskantar turjiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.